Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 26 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kubasin, Ghana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, baba ya kuma kiri ne tale da Ladan Ibrahim Ayawa. Za mu gabatar muku da shirin mu na warhaka. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Yan ta'addan nan da so kai hari cikin masallaci a kasar Masar sun yi haka ne tab da lokacin da liman yake shirin fara hudu ba. Dubban jama'a ne so gudanar da zanga-zangar lumana a kasashen yammacin Turai domin karama ranar bikin yaki da cin zarafin mata a duk fadin duniya. Fashin ruwa na Abu a tashin jirgin ruwan da ke gabashin birnin Ingo da ke kasar China ya yi dalilin mutuwar mutane biyu.
To bayan ko gaba jerin labaran, za ku ji cewar shugabanni a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun ce fitewar tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ko a jikinsu.
Murna ma muke da farin ciki da tafiyarsa, ba mu yi bakin ciki ba ko muskala zarrafe. Ita APC ba a yi ta don mutum daya ba.
Wasu hanyoyin jihar da magaram kuma ta Niger tana fama da rashin tsaro na yan fashi da makami, abinda ya kai hukumomi suna kira ga al'umman yankin cewar
tsaron kasar nan ba soji bane kadai, ba kuma iko bane ba kadai, a tsaron kasa na kowa da kowa ne, dukan mu gaba daya.
To madalla, za mu kuma kawo rahoto akan zama da sarakunan gargajiya a canjin jamhuriyar Niger din suka yi da hukumar tallafawa kananan yara ta UNICEF suka yi. To sai kuma rahoto akan yunkuri da jami'an tsaro suke yi a Ghana na wayar da al'umma akan muhimmancin hada hannu wuri guda don yaki da ta'addanci. Bayan haka Mahmud Lalo kuma zai shigo da shirin sa na duniyar Amurka. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana, sannan sai ku samu wato cikakkun labaran duniya. Bayan haka ne za mu kawo muku baki ɗayan shirin.
Masare, assalamu alaikum. Yan ta'addan nan da so kai hari a cikin masallaci a kasar Masar sun yi haka ne dab da lokacin da liman yake shirin fara hudu ba. Sun shigo masallacin suna kabara, suna kana daga bisani suka bude wuta, wanda garin kowa ya tsere ne, ya tsira da ransa ne, suka aka samu turmutsitsi wanda ya sani sanadiyan jin raunin wasu daga cikin su, sai kuma suka taras inda za su bi su gudu din an datse da motoci. Daga ƙarshe dai mutane 305 ne, ciki har da yara 27 suka mutu, kana 128 suka samu rauni. Ibn Salim Mansur, wani dan shekaru 38 da haihuwa, ya tsira daga wannan bala'in. Ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa Salim da maharan suka shigo ya sun umarci a kwanta rubda ciki, wanda kuma ya yi kasasabanta da kansa sai su halbe shi. Ya ce sun yi harbin kan mai uwa da wabi ne, kana hatta waɗanda suka halba da farko idan sun tabbatar bai mutu ba sai su ƙarasa shi. Har ila yau wasu shaidun gani da ido sun ce maharan sun kai wa motar ba da agajin gaggawa hari, domin ko sun harbi motar lokacin da ma'aikatan suka yi ƙoƙarin kwashe waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na ƙasar ya lashe takobin ganin cewa sai an hukunta dukkan waɗanda suka aikata wannan danyen aiki. Dubban jama'a ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a kasashen yammacin Turai domin karama ranar yaƙi da cin zarafin mata a duk faɗin duniya. Misali a ƙasar Paris, ɗaruruwan mutane ne suka yi maci bayan da shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya bayyana cewa zai samar da wasu hanyoyi da za a daƙile hanyar takurawa mata a cikin ƙasar. Ya ce mata 123 ne wata tsohuwar ƙawar Faransa ta halaka a shekarar ta gabata. Ya ce ɗaya daga cikin matakan ko da za a ɗauka domin magance aukuwar hakan shi ne samar da doka mai ƙarfin gaske wanda za ta hukunta duk wani da aka samu da cin zarafin mata, kana za a ƙarawa mata ƙwarin gwiwa game da ilimin yin hakan. Ya ce yana fata ganin waɗanda wannan bala'in na cin zarafi ya rutsa da su zamanto sun fita daga irin wannan damuwar. A Roma an yi irin wannan jerin gwanon, ciki ko har da masu gidajen da ke bai mata mata mafaka, musamman waɗanda suka tsere domin gudun tursasawa mazajensu ko kuma samarinsu. Masu zanga-zangar sun buƙaci 'yan siyasar Italiya da su mayar da hankali akan samar da kuɗi da za a yi amfani da su domin taimakawa cibiyoyi da ke da alaka da mata. Amma a ƙasar Turkiyya ko da farko ƴan sanda sun yi yunkurin hana su masu zanga-zangan, suka ce masu zanga-zangan ya sabawa doka. Amma daga bisani ƴan sandan suka tattauna da jami'an majalisar dokokin ƙasar waɗanda suka bada umarnin a kyale su an dai gudanar da irin waɗannan zanga-zangar a ƙasashe kamar su Brazil, Mozambique, Turkiyya da dai sauransu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Fashewar wani abu a tashar jirgin ruwan da ke gabashin birnin Ningbo da ke ƙasar China ya yi dalilin mutuwar mutane biyu, kana wasu da dama sun samu rauni. Fashewar ya yi dalilin rugujewar wasu gine-gine, kana ya farfasa wasu tagogi tare da samar da wasu ramuka a wasu gine-gine da ke da nisan kilomitoci daga ainihin inda wannan abu ya faru. Sai dai an samu bayanai masu karo da juna na dalilin aukuwar wannan na wurin da wannan abin ya faru. Wasu kofin sadarwa sun ce fashewar ya faru ne sakamakon fashewar wasu na'urori daga kamfanonin da ke wannan wurin. Wasu suka ce a'a, wurin dama an shirya ne za a rusa ko kuma an riga ma an rusa. Shi dai wannan wuri, wato Ningbo, yana nisan kilomita 100 ne daga birnin Shanghai. Jami'ai kuma suka ce kawo yanzu ba su fayyace dalilin aukuwar wannan lamari da ya faru ba a dabda bakin rafi. Hadari daga kamfuna dai ba sabon abu bane a kasar China, domin sautari ba faye kulawa da muhimmancin kariya ba. Yau ne ake jefa kura'a a Nepal domin zaben sabbin shugabannin majalisar dokokin ƙasar da suka hada da ƴan majalisar sabbin jahohi 7 da kuma ƴan majalisar dokokin tarayya. Wannan dai shine zaben farko da aka gudanar a ƙasar. Sai dai waɗannan da za a zaba, su dai waɗannan da za a zaba su ne za su samar da shugabannin gundumomi musamman jahohi, kana su ne za su samar da dokokin da za a amfani da su wajen tafiyar da shugabancin su. Ana sa ran masu jefa kuri'a na yau su fito da yawan gaske a zaben da aka kasa gida biyu. Sama da mutane miliyan 3 ne ake sa ran su fito daga arewacin kasar kawai, ciki ko har da yankin nan da ya fuskanci matsalar girgizan kasa a shekaru biyu da suka gabata. Su ko yankin kudancin kasar da suka fi yawan jama'a za su gudanar da zaben ne a ranar 7 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Nepal dai da tajima da kasancewa cikin matsuwa domin ta gudanar da mulkin demokradiyya, musamman tun lokacin da masu zanga-zanga suka matsawa tsarin mulkin sarauta na ya kauce daga shekarar 2006. Ba dai tabbatar da wato sahihancin dokar kasar ba har sai zuwa shekara 2015 bayan an ta samu gutsuri-tsoma tsakanin jami'iyyun siyasa. Abin da dai ake fata shine a ga cewa sabuwar gwamnatin ta demokradiyya ta kawo gwamnatin kasar kusa da jama'a, wadda tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke sahun gaba a talauci. Ɗaya daga cikin manyan jami'an ƙasar Afghanistan yanzu haka yana shan matsi domin ya ba da tabbaci ko makwabciyar ƙasarsu Iran ta ɗauki dubban ƴan ƙasarsa da ke cikin ƙungiyar Shi'at a matsayin mayakan wasu sassan gundumomin ƙasar domin su yaƙi a ƙasar Siriya. Muƙaddashin babban jami'in ƙasar na Afghanistan Mohammed Mahaqiq shine yayi wannan kalamin salin da yake ziyara a Tehran. An dauki wannan bayani nasa a faifan bidiyo kana an yaya tashi ta shafin kafofin yaɗa labarai na ƙasar ta Afghanistan.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya a nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu faro rahotannin namu daga tarayyar Najeriya. Yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke cewar Allah raka taki gona da ficewar tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun ce sun dade suna zawarcinsa. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a wannan rahoto.
To sai dai kuma a wani yanayi na bazata, duk da cewa ma Atiku bai bayyana jam'iyyar da zai koma ba kawa yanzu, kusoshin jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, jihar sa ta haihuwa, su suka tarbe shi a filin saukan jiragen sama na Yola, jim kaɗan da ficewarsa daga APC. Barista Eti Shehu shi ne ma shugaban jam'iyyar PDP a jihar, ya kuma bayyana dalilansu ne na wannan tarba.
Muna yi mar matuƙar farin ciki da ficewa ga wannan jam'iyyar ta Adaka, domin mun san cewa dama wannan harkan ba inda za ta kai, ba za ta taimake wani ɗan Najeriya ba za ta taimake shi ba. don haka muna matukar farin ciki da wannan ficewa da yayi. Na biyu kuma shine dama mun dade muna zawartan shi tun ma kafin ya nuna sha'awar shi na ficewa wannan jam'iyyar ta adaka. Domin duk wani wanda yayi mulki a kasar nan a karkashin jam'iyyar PDP daga shugaban kasa har zuwa kansila ya amfana da gudumawar da tsohon mataimakin shugaban kasa ya bada a jam'iyyar ta PDP tunda da dukiyar su da hikimomin su da karfin su suka girgiro wannan jam'iyyar ta PDP wacce har ta kai ga mulkin kasar nan shekara 16.
Yanzu kenan kuna duk da cewa ya fi caman bai bayyana ga inda za shi ba wata kila ma zai adabu da siyasa ne waya sani to amma kamar ku rahoton sun ce tuni kuka so mu tattauna da shi na batun ya dawo jam'iyyar haka ne?
Kwarai haka ne mun sha tattaunawa da shi tun yana cikin jam'iyyarsa ta APC na roƙon shi kan cewa ya dawo jam'iyyar da suka gina suka barta domin gidansa ne shi ya gina kuma ba mu da wani mutumi musamman ma a arewa da ya wuce shi mataimakin shugaban kasa wanda kuma yau idan ya dawo jam'iyyarsa da ya gina muna kyautata zaton kasar nan za ta samu alƙibla mai ma'ana.
To sai dai kuma fa yayin da NPDP ke ma mika goron zawoci ga tsohon mataimakin shugaban kasa su ko NIPC ma cewa suke alaraka take gona to ya kome ya jawo haka ga dai sakataren jam'iyyar a jihar Alhaji Sa'idu Nera.
Murna ma muke da farin ciki da tafiyansa ba mu yi bakin ciki ba ko muskala zarrate ita APC ba a yi ta don mutum daya ba APC na jama'a ne kuma in Allah da jama'a suna tare da APC.
Kaya zargin kan cewa rashin adalci rashin kula da kusoshin jam'iyya irin su ya sa.
Ka so wani kula ne a yau shekara 16 mutane suka bata kasar nan ana kokari ne a ga cewa an samu an koma tafarki mai kyau. Na farko shugaban kasar nan tun da zo kokari yake maganan economic na kasar nan yadda ya lalace kuma kowa ya san yanzu economic din ya fara improvement an samu improvement a kai.
Koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne ma a gama komar ƴan gidan siyasar Atiku da ke gwamnatin APC ciki kuwa har da gwamnati da ma ministoci wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da shin za su bi shi ne ko kuma a Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Hukumomi a hukumomin tsaro a Ghana sun fara wayar da al'umman kasar da yan jarida akan muhimmancin hada hannu wuri guda akan yaki da yan ta'adda ganin yadda kasashe makwabtan Ghana ke fama da hare-hare yan ta'addan. Ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Daraktan yaƙi da ta'addanci a ma'aikatar ministan tsaron ƙasa COP George Siama mai Marabus a wata hira da ɗan jarida ya ce ta'addanci dai babban barazana ce ga zaman lafiyar duniya da kuma tsaronta. Ukuba ce ta duniya da ke buƙatar matakan kuta-kwana a matsayin duniya da ƙasa baki ɗaya. Tsarin ta'addanci walau na ƙungiyoyi ko ɗaiɗaiku sun canza salon yadda suke gudanar da aika-aikan nasu.
Terrorist acts culminate in crisis situations requiring a multi-agency response, and this explains why our security services have embarked.
Ya ce, aika-aikan ta'addanci lokaci ne na tashin hankali wadda ke buƙatar amshin gaugawa na ƙungiyoyi da yawa. Wannan ya bayyana dalilin da ya sa ƙungiyoyin tsaronmu sun kai yunƙuri bisa shirin falkawa don wayewa jama'a kai su kuma haɗa da ƙungiyoyin tsaro a shirin ba da ƙwarin gwiwa da sun ka haɗa da dabarar da sun ka haura na yaƙi. Su kasance cikin shirin kuta-kwana kuma cikin aniya na tunkarar barazanar 'yan ta'addanci. Zuwa wannan lokaci za mu so mu atisayen tsaro da aka yi wataki atisayen kare gida. Wannan atisayi kwatanci ne mu kwatanta irin abin da ke faruwa da gaske a halin rayuwa domin auna ƙarfin abin da ƙungiyoyin amshi na gaugawa gunka wadda hare-hare za su iya yi.
The need for security agencies to manage intelligence information and facilitate effective communication between the responding agencies.
Akan haka akwai buƙatar ƙungiyoyin tsaro su yi manejin ƙwarewar su na labarai, su taimaka wa sadarwa mai ƙarfi tsakanin rukunoni da ke anshi da kuma baki da 'yan jama'a da kuma 'yan jarida in an kawo hari. Koyaya Sheikh Usman Bari, wanda diploma ne kuma masani akan halin tsaron duniya, yake ganin wannan yunkuri na Ghana.
Dole ne in ba a dace wa da alhamdulillah ba a yi Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.
To madalla a gaida Ridwan Abbas. Ita ma jamhuriyar Niger tana fama da rashin tsaro akan hanyoyin jihar da Magaram. Usman Magaji shine shugaban gundumar da Magaram ta Kaya, wace take fuskantar hare-haren ƴan fashi da makami, kuma ya tabbatar da wannan batu tare da nuna irin matakan da hukumomi ke dauka. A cikin wannan rahoto da Tamar Abari ta aika mana,
rayuwa ta yau kullun ana samun mutane wanda suke munafikai ne, kuma wannan munafikan sun hika dubarorin da za su same ka don su samu abinka na zaman su amsa su amshe maka dukiyarka. To lalle an samu matsaloli na hurko awami, an samu wasu barayi saman moto biyu su guda biyar da bindiga kalashikof sun je sun tsare mota biyu.
Tuni dai suka dauki matakai tare da kiran al'umma su kawo tasu gudunmuwar ta hanyar ba da labari.
Su jama'a ta department gaba daya mun haɗu mun shawara kar mutum ya boye, kuma sai da mu yauke su ba tsaron kasar nan, ba soji bane kadai, ba kuma iko bane ba kadai, a tsaron kasa na kowa da kowa ne, dukan mu gaba daya. Saboda in kaga abu ka hudi ba yau ai ka gani sai a cuceka. To mun ji hankalin su sun dau alƙawarin cewa za su ci gaba da yin wannan insha Allah.
Shegu Hasani Nasaru shugaban gundumar Gure cewa shi tun tashin farko ma waye kan al'ummar shi yayi.
Na san jahohin nan da kyau, na san matsalolin da ya kamata mu kama su. Tunda nazo sai na shiga sensibilization da saduwa da duka masu gari wannan community nan shi da ba wanda ban yi ba. Sai da an gama mini masu gari kowa na gaya mishi aikin shi. To da na ga musu aikin su kuma na ja kunnan su, nace duk wannan laihi babban mahiwara wanda ke farawa daga masu gari ne. Saboda idan masu gari sun kwanci da kaya, ka gani duk abin da aka kamata a cikin gari shine zai
ko wadanne nasarori ne waye kan ya bada.
Satara umma ta rage tunda muka yi da mantilan rezokin daga Zandayar Haccan Gure hal Kiringim hal Bune, sai muka kama su kuma muka ce da an sata raƙumma ni zan sa a kamo su. To tunda wannan abin ya wakana kowa ya ji tsoro, to kowa he ya shiga ta heshi, shi yasa kaga yanzu mun samu wajen miliyan 900 na kwaya da muka kama.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Har yau dai a jamhuriyar Niger din sarakunan gargajiya baki ɗayan su ne suka yi wata zama na ganawa da hukumar tallafawa ƙananan yara ta UNICEF, inda bangarorin biyu suka tattauna akan yarjejeniyar da ke tsakanin su, kamar yadda mai magana da yawun sarakunan wato sarkin dogarawa Alhaji Ibrahim Attawar ya shaidawa ƴan jarida jim kaɗan bayan taron.
Yana da tarihi yau ya kai na wajen shekara biyar. Yana ganin tun 2012 muke da yarjejeniya da FINEP. Su FINEP abinda muke yi da su yarjejeniya abinda ta kumsa gargaɗi ne, ta zo a gargaɗi al'umma bisa ga wasu tabi'o'i waɗanda ba su ba iyalinmu dama su ci gaba sai suna tauye su, kama dangance da auren doli, auren gaugawa, isa yara wato kama ƴan mata su kuma a samu su yi karatu irin yanda ya kamata, sannan kuma mata masu juna biyu kuma waɗanda Allah ya lumi su rika zuwa suna ziyartar gidajen likitoci domin su samu su haihu lami lafiya. A gurguje shi ne kenan gabara bana mun yi wannan activity, an tafi an yi sensibilization ko da yaushe an ka yi wannan aiki, to ana komowa a yi raskwana a ba su labarin kakana an ka yi, ni ina na yayi kyau, ina na bai kyau ba, menene ya kamata a yi, menene bai kamata a yi ba, sannan kuma a diba a baɗi waɗanne irin ayyuka ne ya kamata a yi. A gurguje shi ne wannan abubuwa, wannan makasudin wannan taro na yau namu na sarakan duka gargajiya na
Kasancewar shan daga da hukumomi na bariki da na gargajiya ke yi a jamhuriyar Niger a cikin birane da karkara game da zuwan iya mata a makarantun nan boko ko kuma kwace su wani karon da iyayensu ke yi daga makarantun nan na boko don su yi musu auren doli. Alhaji Ibrahim At-Tawalla sarkin Dogarawa ya bayyana ma manema labarai irin matakan da suke dauka game da wannan matsalar.
Lokacin da duk muka sani akwai magana auren doli ko ko za a yi mata yarinya auren doli dan musani ne ke ga muna. Lokacin da muka samu wannan labari muna kirayo uwayen yarinya da uwayen mijin mu yi musu gargadi mu nuna musu cewa gaskiya idan iya mace bata yi lakwal ba bata yi karatun nan ba to a gaba za a samu matsala kamar ire-iren sauran ma'aikatan ne kamar wajen maternity da sauransu ta san wajen mu ha namiji bai yarda kamar mace kamar namiji shirigi matashi to muna faɗa musu to duk da ba ku da irin wannan to ai dole na ku bari ɗan ku su yi lakwal in kuna son a kawo muku mata su yi ma matan ku aiki in ba haka nan ba dole ne maza su yi musu aiki kenan muna samun gaskiya magana ta mu tana samun karbuwa ga al'umma sosai da sosai insha Allah.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 10:21 na safe a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan bikin cika-ciki da aka yi a nan Amurka na Thanksgiving da kuma sayayyar Black Friday, wato lokacin da masu saye da sayarwa da kamfanoni ke karya farashin kayayyaki domin mabukata, inda aka yi kiyasin cewa a masa miliyan 164 ne za su yi sayayya a tsakanin Juma'a zuwa ƙarshen makon nan. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. A ranar Alhamis ne, miliyan Amurka suka yi tantance da ziyarce-ziyarce kai hamada wasanni a wannan fitaccen lokaci da suke kira Thanksgiving, wato cika-ciki. Abincin da aka fice a wannan lokaci a al'adance shine talo-talo, wanda shi kansa kasuwa ke buɗewa ga masu kiwonsa da sayarwa. Wani fitaccen biki da ake a wannan lokaci na cika-ciki shine faretin Macy da ake a birnin New York a kowace shekara. Shi dai wannan lokaci na Thanksgiving mafari ne ga lokacin hutun ƙarshen shekara da kuma bukukuwan da ke tafe kamar na Kirsimeti da na wannan sabon shekara a nan Amurka. Amma kafin a kai ga nan sai an yi abin da Amurka ke kira Black Friday, wani lokaci da ake karya farashin kayayyaki na amfani kamar na latironi da na sawa da na wasan yara da dai sauransu. Masu saye da sayarwa sun yi kiyasin cewa ƙalla Amurkawa miliyan 164, wato kusan kashi 70 na jama'ar ƙasar, ake sa ran za su yi sayayya a wannan lokaci na hutun Thanksgiving ko kuma cika-ciki, idan kuma har wannan adadi ya tabbata. Wannan shekara ita za ta zama shekarar da aka fi samun mutanen da suka yi sayayya, a cewar cibiyar bincike ta yanar gizo ta nationaltoday.com da ke bibiyan saye da sayarwa a lokutan hutu a duk faɗin duniya. Ben Kaplan shi ne shugaban cibiyar binciken ta nationaltoday.com.
Muna sa ran wannan lokaci na rahusar kayayyaki shi ne zai zamanto mafi girma a tarihi. Muna kuma fatan faruwar hakan, lura da cewa tattalin arziki yana tafiya daidai.
Su kuwa manyan kamfanoni sun yi kiyasin cewa Amurkawa, wato aƙalla mutum guda, zai kashe abin da bai kasa dala 967 daga wannan lokaci zuwa watan Disamba ba. Kuma a cewar Anna Smith ta hukumar saye da sayarwa ta National Retail Federation, wato NFR, wannan shine adadin kuɗi mafi yawa da ba Amurka zai kashe tun bayan da hukumar ta fara bibiyan irin wannan lokaci na karya farashin kayayyaki.
Unemployment is at an all-time low right now.
Yanzu matsalar rashin ayyukan yi ta ragu, albashi na karuwa a hankali cikin shekaru. Saboda haka daidai wannan lokaci mabukata na da damar su huce fushin su na saye-saye, ba kamar yadda aka gani ba a lokacin da tattalin arzikin kasar nan ya shiga matsala.
And willing to spend more during the holidays.
A halin yanzu masu saye da sayarwa za su yi amfani da damar wannan lokacin hutu su kara tsawon lokutan barin shagunan su a buɗe tare da zaftare farashin kayayyaki. To sai dai bin na cibiyar binciken yanar gizo ta nationaltoday.com ya ce
It's largely for PR purposes, and there's very limited supply. So if you're someone,
wannan duk dabara ce ta kyautata hulɗa tsakanin mai saye da mai sayarwa, wato PR a Turance. Kuma kayayyakin da za a sayar an kayyade su. Idan kana cikin masu zama a gaban kwamfutocinsu, kana jira ka sayi wani abu, ko kuma ka kasance kana cikin na gaba-gaba a cikin masu garzayawa shagunan kabilai, watakila kai nasara ka samu kayayyakin cikin farashi mai rahusa. Amma gaskiyar magana ita ce, wannan duk dabara ce ta kyautata hulɗa tsakanin mai saye da mai sayarwa domin jan hankulan mabukata.
Irin rahusar da ake samu a wannan lokaci abu ne da wasu ke ganin hankali bai ɗauka, mafi aksari akan kayayyakin latroni, wanda hakan yake haifar da tururuwa. Har ila irin wannan rahusa ta sa sayan kayayyaki a wayoyin hannu ko kuma ta kafar yanar gizo na ci gaba da bunƙasa, wanda masu fashin baki suka ce zai iya haura dala biliyan 100 a karon farko.
So major retailers like Walmart and Target are heavily investing more.
Hakan yasa manyan shaguna irin su Walmart da Target suke kashe makudan kudade a fannin yanar gizon su domin kada a bar su a baya wajen harka da kwastomomi.
To make sure that they're staying on trend with the customer.
A jumlance dai ana son ran masu sayayya za su kashe dala biliyan 680 a tsakanin wannan zangon hutu na ƙarshen shekara cikin kwanaki kaɗan masu zuwa. Jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin Salu Garba da wakilinmu Zainab Babaji da ke Jos Ajah Plateau, Nigeria. Sai kuma Mil Asega da ya hada ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana. Sakonmu na farko da cewa salam VOA Hausa. Allah ya kai yanci rani 31 da suka mutu sakamakon nutsewar wani jirgin ruwa da ya kife gabar tekun Libya. Muna fata Allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba. Daga Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa. Sai kuma wannan sako da ke cewa salam VOA Hausa. Sake kwace wani kauyen jihar Borno da Boko Haram ta yi na nuna cewar Boko Haram har yanzu suna cin karin su babu babbaka a sassan arewa maso gabashin Najeriya. Sako daga Malam Bala Muhammad Damban, jihar Bauchi. Sakonmu na ƙarshe na cewa salam muryar Amurka, don Allah ku faɗa wa majalisun ƙasarmu cewa su ɗauki mataki da ya dace wanda zai kawo ƙarshen zubar da jinin jama'armu da basu ji basu gani ba a jihohin Zamfara, Adamawa da sauran jihohi da ake yawan samun tashin hankali a ƙasarmu. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau da Hajiya Talatu Ba'ara Yaldu. To madalla, yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice.
Yan ta'addan nan da so kai hari a cikin masallaci a kasar Masar sun yi haka ne dab da lokacin da liman yake shirin fara hudu ba. Sun shigo masallacin suna kabbara, kana daga bisani suka bude wuta. Wanda garin kowa ya tsira da ransa ne aka samu turmutsitsi wanda ya sanadiyar jin raunin wasu daga cikin su. Sai kuma suka taras inda za su bi su gudu an datse da motoci. Daga ƙarshe dai mutane 305 ne har da yara 27 suka mutu, kana 128 suka samu rauni. Dubban jama'a ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a ƙasashen yammacin Turai domin karrama ranar bikin yaƙi da cin zarafin mata a duk faɗin duniya. Misali a Paris, ɗaruruwan mutane ne suka yi maci bayan da shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya bayyana cewa zai samar da wasu hanyoyi da za a daƙile hanyar takurawa mata a cikin ƙasa. Ya ce mata 123 ne wata tsohuwar ƙawar Faransa ta hallaka a shekarar ta gabata. Ya ce ɗaya daga cikin matakan ko da za a ɗauka shi ne magance wa kuma hakan shi ne a samar da doka mai ƙarfin gaske wanda za ta hukunta duk wani da aka samu da laifin cin zarafin mata. Fashin ruwa na Abu A tashar jirgin ruwan da ke gabashin birnin Ningbo da ke ƙasar China ya yi dalilin mutuwar mutane biyu, kana wasu da dama sun samu rauni. Fashewar ya yi dalilin rugujewar wasu gine-gine, kana ya farfasa wasu tagogi tare da samar da wasu ramuka a wasu gine-gine da ke da nisan kilomitoci daga ainihin inda wannan abu ya faru.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na yau ma gabaki daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri. Sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariyan Patrick Deya, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.